Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka wannan mako zai dora ne akan inda muka tsaya a makon da ya gabata. A tattaunawar da muke yi kan matsayin da Majalisar Dokokin Amurka ta cimma kan amincewa a fadada ikon kako bashin da zai ba gwamnati damar samun kudaden kashewa. Yau za mu dora ne a tattaunawar da muke yi da Dr. Nasir Kammowa, malamin jami'a da ke koyarwa a nan Amurka, wanda ke mana fashin baki kan wannan lamari. Sunana Mahmud Lalo. To, a makon da ya gabata muna gabdaiwa Dr. Nasir Kammowa wannan tambayar sai lokaci ya shammace mu. Amma yanzu bari mu dora inda muka tsaya.
Gabanin wannan matsaya da aka cimma kan fadada iya adadin kudaden da za a ci bashi, wani abu da ya zamanto kaman bambara kwai ga bukatar da Joe Biden ya mika wa majalisar na neman amincewa da wasu kudade na triliyoyin daloli don samun da ababen more rayuwa. Wato, ya gamu da cikas a majalisar. Wasu za su yi mamakin yadda wa gagga daga cikin yan jam'iyyar Democrat suka ki mara masa baya duk da cewa suna jam'iyya ɗaya ne.
To, amma in wanda ya san yadda siyasa Amerika ke tafiya da zai mamaki wannan. Waɗanda ka san su ne da abin yadda kamar yadda aka faɗa can su duka majalisu ne suke yin kasafi suke yin dokoki da komai. Shi shugaban ƙasa rattaba hannu kawai ke kan doka yayin. So, dan ya ce yana da ƙuduri sai ya kawo majalisa sai su duba su kuma sai in sun kai yadda da shi sun ka amince. To daman abinda ake so ka san mutum 60 daga cikin 100 na abin nan na 'yan majalisar dattawa da sanatocin su yadda da wannan ƙudurin sannan ya wuce. To a halin yanzu ita jam'iyyar Democrat tana da mutum 50 ne, sannan biyu daga cikin 50 ɗin ga kaga waɗancan Republican suma suna da 50. To biyu daga cikin 50 ɗin ga da Joe Manchin da Sinema. Kistin Sinema ɗin nan. Ita ta fito daga Arizona shi kuma ya fito daga West Virginia. So, kaga wannan jihohin ana su ne da ake ce ma jajjayen jihohi, wato jihohi ne na 'yan Republican. So, dole ne su yi taka tsantsan akasarin masu zaɓensu su don su zo su wakilce su 'yan Republicans na. So, kaga kenan ra'ayinsu ya zo kusan ɗaya da 'yan Republicans kenan.
Na gani.
Wato su ne ake cewa masu sassauta ra'ayi a cikin matsakaitar ra'ayi a Democrats.
Su suna tsaka-tsaki kenan.
Tsaka-tsaki. So, haka abin yake ta su bayan da za a yi shi wanda ke wakilta ya yi abin da zai saba ma. Ko kuma ya san cewa su wanda suka zaɓe shi basu haka nan. Don yana gudun kada ya gamu da fushin masu zaɓe, tunda ka san su zaɓensu yadda suke yin shi ba za a yi ba a makuɗi. So baka iya cewa bari ka je ka sai ƙuri'u ko wani abu. Sai dai kawai in ka je wurin aiki ka aiwatar da abin da su wanda suka zaɓe ka suka ce ka je ka aiwatar. In baka yi ba kuma ka san ba za a zaɓe ka ba lokaci.
To, Dakta, kamar akwai wani darasi da ƙasashenmu masu tasowa za su iya koya a wannan kikikaka da ake ta yi tsakanin fada shugaban ƙasa da majalisar dokoki?
Ƙwarai ni, abu biyu ko uku ne ke gani ne ga wannan madin da damar wanda ya kamata da su masu guna da mulki a can ƙasanmu ta Najeriya da kuma ƙasashenmu na Afirka da kuma su mutane su lura da shi shi ne. Wato, komai da za a ya kamata a zauna a yi yarjejeniya da game da shi. Kamar mu muna da wannan idan tunda kusan demokaraɗiyyar Amerika ta muka goya, amma dai ba mu binta akan ka'ida. Ka ga yanzu misali ko a jiha ko a ƙasa da gwamna ko shugaban ƙasa ya ga dama idan aka samu kuɗin jiha sai ya aiwatar da su yadda yake so. Ko ya yi budget ba dole an yi budget an dai riƙe shi ne akan takarda amma ba abin shi har zuwa abin ga ƙarshe. Sannan abu na biyu shi ne to abinda gwamnati za ta samu ya kamata ce an yi kasafin shi. An yi tunanin shi a ce ok ana ganin za a samu kaza kila kamfuna kaza sun buɗe za a samu haraji ga wurinsu. To wannan harajin ya kamata a bi shi nawa aka samu naira 10 ko naira kaza to yi aka yi da shi mutane su sani sannan gwamnati ta nuna mutane ga abin da take da kudin su da ta karba na haraji don wannan zai sa kada mutane su gane cewa biyan haraji mai yana da amfani to a biya haraji ta kuma gwamnati dole ne ta abin nan ta kula ta yi aiki da kudin mutane da ta karba don gudun kaga zargi ya fito cewa an karbi kudi kaza amma ba a yi amana da su da kamata ba sannan abu na uku shine wato wannan rabewa na tsakanin iko wato shugaban kasa da sashen shugaban kasa mulki kenan da su a majalisa da kuma kotu kowa ya kasance an ba shi haƙƙin shi yana da abin nan ba za a take ma kowa haƙƙin shi so shi shugaban kasa ba zai je yi zartar da abu kawai ba tare da abin nan ba ya tunkari su a majalisa sun ba shi yarda ba su ma ba za su wuce wuri ba wajen gudanar da dokoki sannan kotu ita kuma gehen shari'a su kuma su zan bayyana doka duk da aka yi wanda su yan majalisa suka yi don a tabbatar da cewa komai ya tafi daidai ina ganin waɗannan abubuwan su ne idan muka rike su ƙasashen mu a Afirka Allah su za mu ga mu ci gaba.
Kuma masu sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu a wannan mako sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Nasir Damuwa da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin, ni Muhammad Lalo nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya.